Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalo da kuma Niya FM ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin jan ragamar wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar yau, za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan matakan da kuke gani gwamnatin tarayyar Najeriya za ta iya ɗauka na shawo kan ma'aikatan boge da ake fama da su a kowane matakin gwamnati. Kana rundunar sojin Najeriya ta ce ta kama sama da mutane 1,000 da suka hada da maza da mata a jejin Sambisa da take kyautata zaton suna da alaka da kungiyar Boko Haram. Muna kuma da rahoto kan adadin mutane da kuma yawan tabar wiwi da hukumar yaki da shan miyagun kwayoyi ta jihar Ondo ta ce ta kama bana. Kamar kullum dai, lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kada a manta a matsa alamar tarawa wato plus kafin waɗannan lambobi. Kafin mu kai ga haka ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. A yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kaddamar da wani yunkurin neman kada a watsar da tsarin samar da ƙasashe biyu tsakanin Isra'ila da Falastinu, tsarin da ya ce yanzu haka yana cikin mummunan haɗari. A wani jawabi da ya yi a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, sakataren Kerry ya kara matsayar da Amurka ta ɗauka a makon da ya gabata na hawa kujera ‘yan baromo a lokacin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wani ƙuduri wanda ya alawa dai da gine-ginen da Isra'ila ke yi a wasu yankunan Falastinawa. A cewar sakataren Kerry, wannan ƙuduri ya kunshi wata hanya ta samar da ƙasashe biyu tsakanin ɓangarorin biyu, kuma mu hakan shine burinmu ga Isra'ila, mu ga cewa Isra'ila a matsayin ƙasar Yahuda mai bin tafarkin demokradiyya, inji Kerry. Shugabannin Isra'ila haɗe da 'yan majalisar dokokin Amurka a ɓangaren Democrats da Republican duk sun Allah wadai da wannan mataki, inda suka ce Amurka ta yi watsi da babbar ƙawarta ta ƙuddaƙut a daidai lokacin da Isra'ilan ke buƙatar taimakonta. Amma sakataren Kerry a yau Laraba ya yi watsi da wannan suka, inda ya ce Isra'ila za ta ci gaba da zama babbar ƙawar Amurka, amma kuma gine-ginen da take yi na janyo cikas a shirin zaman lafiyar da ake so a cimma. Sai dai a wani martani da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya mayar, ya kwatanta jawabin na sakataren Kerry a matsayin wanda ya nuna wa Isra'ila son kai.
Hukumomi a jami'ar suna tsare da wani mutum ɗan ƙasar Tunisiya da ake zargin yana da alaka da Anis Amri, mutumin da ya kai wani mummunan hari a wata kasuwar Kirismeti da ke Berlin. Masu shigar da ƙara a ɓangaren gwamnatin tarayya a yau Laraba sun ce mutumin da aka kama mai shekaru 40 an tsare shi ne bayan da aka bincike gidansa da wajen kasuwancinsa. Jami'ai kuma sun ce an samu lambar Amri a cikin wayarsa. Yanzu masu shigar da ƙara na daga nan zuwa gobe Alhamis tantance ko ya cancanta a kama mutumin a hukumance. Shi dai Amri ya yi amfani da wata babban mota ne afka cikin mutane a wata kasuwa wacce take cike makil da mutane a Berlin, inda ya kashe mutane 12 ya kuma jikata waɗansu 56. Gabanin ya kai harin, Amri ya ɗauki wani hoton bidiyo wanda ya nuna lokacin da ya baya ga ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS da kuma shugabansu Abubakar al-Baghdadi.
Matashin nan Dilar Roof da yake fuskantar hukuncin kisa bayan da ya kashe wasu baƙaƙen fata masu ibada su tara a cikin wani coci a birnin Charleston da ke jihar South Carolina, ya gaya wani alkali cewa baya buƙatar ya gabatar da wani shaida ko kuma wata hujja a lokacin da ake shirin shiga zangon yanke mai hukunci a shari'ar da ake yi masa a nan Amurka. A yau Laraba, Roof ya ce har yanzu yana kan bakarsa ta zama lauyan kansa a shari'ar da ake masa yayin da za a shiga zangon yanke mai hukunci a mako mai zuwa. Alkali Richard Gajel ya ce har yanzu Roof yana da damar da zai sauya ra'ayinsa dangane da zaɓar lauyan da zai wakilce shi, bayan da masu taimaka wa alkali yanke shari'a suka samu Roof da aikata laifuka 33 da suka shafi nuna ƙiyayya da kuma yi wa shari'a katsalandan. Matashin ya sallami lauyoyin da suke kare shi a farkon watan nan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
La labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu faro takon daga Najeriya, inda rundunar tsaron kasar ta sanar da kama sama da mutane 1,200 da suka hada da mata da kananan yara a jejin Sambisa da kuma waɗansu manyan shugabannin kungiyar Boko Haram biyu. Wakilin mu Haruna Dauda biyu na da cigaban rahoton.
Rundunar ta fidda wannan sanarwar ne da ke soke da sa hannun mataimakin daraktan hudar jama'a na rundunar sojan kasar, wato kanar Sani Usman Kuka Sheka, wanda ya aikewa manema labarai cewa waɗannan 'yan ta'adda da suka yi kokarin tserewa daga dajin Sambisa sakamakon amon wuta da rundunar sojan sama ke yi masu, wanda hakan ya ba su nasarar kame wasu, suka kuma halaka wasu da dama, sannan suka gano makamai masu ɗimbin yawa su kuma lalata wasu. Sanarwar ta ce sun kuma kwace wasu motoci guda 7 kiran pickup da kuma babura da arsashe da arburusai da waɗannan maharaki amfani da su, wanda ya ce har yanzu kuma suna ci gaba da faroto waɗanda suka alcin. Mataimakin daraktan kanar Sani Usman ya kuma yi min ƙarin haske ta wayar tarho game da wannan nasara da ya ce rundunar nasu sun samu kamar haka.
Iya kusan bayan la'asar akwai wasu 'yan ta'adda na Boko Haram da suka fito daga dajin Sambisa a cikin motoci da mashina, kuma motocin suna ɗauke da wasu makamai, muggan makamai suna neman gadudu daga shi dajin Sambisa. Kamar yadda ka sani ne, sojojin sama suna ta rubutan wuta akan wannan daji, so galibin saboda ke sa ma jiyar sai da muka kama wasu daga 'yan ta'adda a wajen garin Gaidam. To kamar yadda na gaya ma, wato wajen Goza suka nemi su gudu, sojojinmu kuma suka yi artabu da su, a galibin su an kashe su, kuma an lalata motocin da makamansu, kuma wasu daga cikin motocin da makaman an same
su. Sun riga an kama wasu, kamar mutane ne aka kama?
Mutanen su na da ɗan dama, har yanzu ana kan bincike haka, ko me kenan kuma za mu shaida ma da jama'a.
To kamar a ɓangaren su waɗannan mahara ɗin, akwai kamar waɗanda aka ci nasara kan su, kuma aka suka nasara aikinsu sakamakon wannan attaku da kuka yi da su?
Kamar yadda na gaya ma, wato su 'yan ta'adda na Boko Haram ɗalibin su ma an kashe su. To ka gani ba za ka ce ko wato an abin nan su ba. A irin wannan babu yaudara, babu ƙarya, saboda wani alawa shi ne da sojojin Najeriya suka ɗaukan ma kansu na ganin bayan suke ta'adda na Boko Haram.
Ya batun wannan yanayin yadda mutanen garin Goza suke ganin cewa waɗannan 'yan ta'adda sun fito ne daga dajin Sambisa kuma suna ƙoƙarin ɓacewa ta garin Goza?
Ya to alhamdulillah, mutanen garin Goza ka sani cewar wato garin Goza nan ne waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram suka yi kirarin ne da kwatansu, kuma alhamdulillah sojojinmu sun fatattaki waɗannan 'yan ta'adda, mutane sun fara dawowa garinsu, kuma rayuwa tana komawa kamar yadda ya kamata.
Ko a daren jiya ma sai da aka samu wasu rahotanni daga jihar Yobe na nuni da cewa wasu mahara sun halaka wasu mutane da dama a garin Kukuwa da ke karamar hukumar Gujiba, wanda hakan ya sa na tambayi kanar Sani Usman ɗin ko ya wannan batu yake.
Da labari suke cewa kamar mutum 150 a zurfe 125 yau bajin ya kara abin zuwa 150. Ba shi da nan gaskiya haro da mun yi bincike, kuma yadda muka ji labari ta san iya bayani da muka samu ba inda aka tabbatar da wannan dawa, duk da mutane suna shahiro cewar wannan ya ce ya je da na iya gawa su fito, in ya ta gawa su fito ya ce ya ci sauran gawawwaki sannan kuma mai sake muna sojoji a wannan gobe sun kai ɗau ba wanda ya tabbatar da haka ko kuma wani abin da ya waru a wannan ɓangare na jihar Yobe kama yanzu.
Kanar Sani Usman Kuka Sheka kenan, mataimakin daraktan hudar da jama'a na rundunar sojan ƙasa, ke bayani game da nasarorin da ya ce sun samu a dajin Sambisa game da wasu mahara da ake san cewa ayan kungiyar Boko Haram ne. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Maiduguri kuma sai jihar Ondan Najeriya, inda hukumar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa reshen jihar ta bayyana nasarorin da ta samu bana. A cikin hirarsa da wakilin Hassan Umaru Tambuwan, shugaban hukumar na jihar Alhaji Muhammad Malami Sakkwato ya bayyana cewa sun kama mutane da dama da suka hada da maza da mata.
Mun kama kimanin mutane 130 wanda suka hada da maza 125 da kuma mata 5 tsakanin watan January zuwa karshen wannan shekara.
To da me ku kama waɗannan mutane?
To duka an kama su da tabar wiwi wadda yawanta ya kai kilogram 436 da kuma 656, wato ton 436 kenan, da kuma kilogram 656 gaba daya.
To kamar ko kun kama ko kuma ko kun gano su gonaki da aka suka wannan tabar wiwi
tsakanin watan January zuwa wannan watan November 2016, mun samu gonaki wanda muka ainihin kona tabar wiwi a ciki wanda yawanta ya kai 429, wato ton 429 kenan, wanda aka kona a wannan gonakin a tsakanin garuruwan Owo da Eleo Ogbese da Ala Forest Itabolu da dai shauransu a cikin sassa daban-daban na jihar Ondo.
To tabar kokin hau ko kuma tabar Iblis?
To shekarun da shuɗe mun samu nasarar kama tabar Iblis, wato gram 500, da yake mafi yawa nan an fi ta'ammali da ainihin ita tabar wiwi fiye da shauran ainihin manya-manyan kwayoyi irin su tabar Iblis, kokin da heroin. Mun kama dai grams 500 a shekarun da shige.
Kamar waɗannan mutane da kuka kama sama da mutum 100 a wannan shekara, yaya kuka yi da su?
Kin wannan mutanen da akwai yanzu haka shawara wanda suke jiran ainihin a gurfanar da su a gaban kotu, akwai kuma wanda aka gurfanar da su mutum 43 kenan tsakanin watan January zuwa ainihin wannan watan wanda aka gurfanar, aka kuma yanke ma shari'a, suna nan suna ainihin serving, wato ainihin prison terms nasu, prison daban-daban a cikin jihar nan.
A binciken da kuka yi, me yasa aka sami waɗannan mutane da yawa haka?
To mafi yawa abin da yasa ainihin mutane suka raja'a akan ainihin noman wannan taba, mun lura da cewa gonakin da suke shuka wannan tabar wato gandun daji ne na gwamnati, wanda yake keɓaɓɓe ne, wanda gwamnatin jiha take da haƙƙi akan wannan gonaki. Kuma mafi yawan gonakin nan ko kuma gandun dajin nan ba wai wani abu ake a ciki ba, sai dai akwai forest guards ko kuma masu gadi wanda suke ainihin gadin wannan gandun daji ba tare da an shuka wani abu a ciki ba. Saboda haka mutane sukan samu kafa domin su shigo su yi ta shuke-shuke. Mun ma gano cewa ainihin ba wai mutanen jihar Ondo bane mafi yawa suke ainihin wannan shuka tabar wiwi, mutane ne wanda suka fito daga jihar Delta, musamman kabilar da ake kira Kwale, su suke wannan ainihin shuke-shuken tabar wiwi a wannan gandun daji na gwamnati.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Har a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara.
Aka yi fito sai kuma batun da muke so mu ji ra'ayoyinku a kai a yau, wato batun ma'aikatan boge da fatar shugaban ƙasar Najeriya ta ce ta samu har sama da 50,000 da ake amfani da su wajen wawurar kuɗin gwamnati. Ga rahoton da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana dangane da wannan batu.
Kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ya ce lokacin zuwan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari sun taras ana biyan albashi na ma'aikatan gwamnatin tarayya zunzurutun kuɗi naira biliyan 151. Amma bayan wani bincike da aka yi da ya kai ga cire ma'aikatan bogi 50,000, albashin ya dawo naira biliyan 138 duk wata, kama daga watan biyu na wannan shekara zuwa yau. Kenan a baya duk watan duniya ana wawure naira miliyan 13 a ɓangaren albashi kaɗai na ma'aikatan da babu su.
Gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari da aka fa wani kwamiti domin taibauta da ake yi ta biyan ma'aikata a kowane wata. Daga watan biyu na wannan shekara zuwa wannan wata na 12, an samu tabbacin cewa an toshe kofa da ake satar kuɗin gwamnati wajen biyan ma'aikata. Wato an gano mutum 50,000 waɗanda suke ma'aikatan ƙarya ne, albashin nasu ɗaukan sake ana sakawa a aljihunansu saboda sun isa. Kowane wata aƙalla gwamnati tana asarar naira biliyon 13 ɓangaren albashi, ta ɓangaren fansho tana asarar biliyon 1 da miliyan 100 na fansho, wanda yake yanzu a ƙididdigar gwamnati tana ganin yanzu an ceto kuɗi wanda ya kusa kai naira biliyon 200 watannan ne 10 da ake wannan aiki. Wannan aiki ba a ƙare shi a kanan, ana ci gaba da yi.
Na nemi martanin shugaban ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya Comrade Ayuba Wabba.
Bai kamata ma tsaya a nan ba, a yi bincike su wane ne suka sa wayannan sunayen, su wane ne ya cin albarkacinsa. Ko a yaushe akan samu irin wannan abin ga maganan ya mutu ba ma ƙarasa an yi bincike da ya kamata ba. Domin bayan da za a samu irin wannan idan ba tare da ba hannun wayansu manyan jami'an gwamnati ba har da 'yan siyasa a ciki. Ka duba ba rasa nasaba kuma da cin hanci da rashawa.
A cewar Comrade Abubakar Abdulsalam da ke zama jagoran wata kungiyar da ke rajin yaki da cin hanci a ƙasar nan, ya ce ma'aikatan bogi a Najeriya yanzu kam abin ya zama ruwan dare.
Wannan abin ya shafi kananan hukumomi, ya shafi jihohi, wannan kuma hanya ne wanda aka dade ana aiwatar da irin wannan ta'ata a ɗauki mutane da sunan bogi, mutum dan da ke ciki ma ba a haife shi ba, za a jaro ta sunansa.
To gaban rundunar adalci ta Najeriya, Alhaji Abdulkarim Dayabu ya ce irin wannan barna ko kaɗan bai ba shi mamaki.
Dan kuta mutane sun tafi da jin cewa Buhari ba ɓarawo ba, amma a cikin waɗanda ya amincewa da waye ba ɓarayi ba. Saboda haka magana ce ta cewa dama tunda tattalin arzikin ƙasar nan gaba ɗaya ta allaka yana hannun miyagun shugabanni ɓarayi fajirai matsafa, dama ba za ka taɓa tsammanin suna da waɗansu mabiya tare da su ba illa miyagun mutane shi irin waɗannan. Saboda haka abin da yake gaban Buhari shi ne to yi ƙoƙari samu ɗaɗɗabbun mutane to a zo a yi kwamitoci wanda za a danganta su da irin wannan hukumomi musamman irin na EFCC ɗin nan. In ya dogara da waɗanda ya gada kullum to za a samu babban matsala saboda yawancin irin su.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To kafin mu ji ra'ayoyinku kan yadda kuke gani gwamnati za ta shawo kan wannan salon sata da biran, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Nadiyo wata gulma yau maganar ko za ta fashi idan na faso ta ai tafiyan ta da akashi in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fasa toto mu ma mu dauda mara samalin guiya samalin guiya samalin guiya
ina mafita lingani ya bike mini samalin guiya samalin guiya samalin guiya.
A yau a kasar nan masu mulki sun zama gafiya, ya da na bakinki na kasa su zama tawaya, mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya idan ya fito kuma a zan mishi.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla kai tsaye yanzu muna da wani daga jihar Sokoto.
Sunana Kabiru Sani Mauro.
To
malam daga sabon birnin local gannan jihar Sokoto.
Eh wato malam Kabiru barka da warhaka.
Yawa barka da wuni Aunty Grace.
Eh wato mun gode da share wannan fage, ina gudunmuwa ka ga shirin.
To gudunmuwa ta ga shirin kamata yayi ma har da jiha da local gannan duk gaba dai a sauko a ringa wannan binciken.
Ai baki daya ke magana, ya wanne mataki kake gani gwamnati za ta iya dauka na gama gari da za a shawo kan wannan matsala a kowanne mataki?
Eh to abinda za a yi, duk wanda aka kama da kuɗi a hukunta shi, dan aka hukunta shi duk wanda ke da niyyar irin wannan abu dole ya ji tsoro.
Eh wato malam Kabiru mun gode. To bari mu nufi birnin tarayya Abuja, fadan mulkin Najeriya. Wake bisa layi a Abuja?
Ajakuta.
Wake bisa layi?
Ajakuta ne, Ajakuta ba Abuja ba.
Oh, Ajakuta, to Ajakuta, to ba da layi, wake bisa layi a Ajakuta.
Ajakuta roja ran da ba.
Eh to wake bisa layi?
Suleimanu ya ga Abuja da Ajakuta.
Yawa to malam Sulemanu, mun da ji sunan naka, mun kuma gane daga inda kake kira. Ina gudunmuwa ka ga shirin, kai ko ina ra'ayinka?
Daga Ajakuta nake, daga Ajakuta.
Ina ra'ayinka malam Sulemanu?
To abinda nake bukata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tafiya tafiya muke samu tsauraran matafai kan wannan mutum. Dan za kana shugaban kawai ne ka zo ka tattala mutanen ba za su.
To sai dai Malam Sulaimanu daga Ajakuta zai kai mana ahuwa domin layin naka yana shashakewa ba ma jin abin da kake fada to sabili da ka bari mu nufi Kaduna.
To ina wuni alheri
lafiya lau ina gajiya wane ne nawa a Kaduna?
To sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Yawa to ba da la Malam Murtala me ke tafi da kai?
To lalle abin da ke tafi da ni shine cewa magana ta gaskiya ne fa an dade mai girman shugaban kasa yana ta sanar cewa fa abubuwa sun lallace din ma'aikatu. To in fa ana so a dawo fa shine sai an dauki matakai kwakwara. Shine cewa kin ga China su da irin wayannan abubuwa su dauki mataki tsaura sai zo yanzu ko ana tsoron fa ma ko rashin gaskiya yayin alliance ko a gidansu ma. Shine cewa ko ni shawaran da zan bada mataki shine a ga an fara rataye mutane kawai shine ila haka zai zama izina fa a daina irin wannan dan kowanne bangare yanzu wayannan mutane 50 da ake magana manya-manya ne suka daure musu gindi suna kai musu return to kin ga aka ƙara jawo cikin zai ga za a ƙara samu sama da 50 ma to kin ga ba ana daukan irin wayannan auraren matakai na rataye mutun ya gani kiri-kiri to ina ga zai wuya ya daina aikata san zuciya a tashi lafiya Allah ya saka muku.
Yawa to madalla malam mutara mun gode to bari mu nufi Kebi.
Please hang up and try again.
To na Kebi dai line naka ya tsinke bisa ga dukkan alamu line na Kebi ya tsinke. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau dai muna so mu ji ra'ayoyin ku ne kan matakan da kuke gani gwamnati za ta iya dauka na shawo kan matsalar wato ma'aikatan boge da ake samu a kowanne matakin gwamnati daga karamar hukuma har gwamnatin tarayya. To wane ne bisa layi a Sokoto? Sokoto wake bisa layi? Sokoto shi ma ana jin layin nashi ya tsinke. Layin na Sokoto ya tsinke. To akwai kuma wani abu daga Gombe.
Hello daga Gombe ne?
Yawa to barka da warhaka wake bisa layi daga Gombe.
Daga Gombe kina magana da wani ke ce ma Haruna kan daki.
Da ake kiran shi wa?
Haruna kan daki.
To Haruna ma barka da warhaka.
Lafiya ya gida ya aiki?
Lafiya lau ya naku aiki.
Lafiya kana?
To kai ko me ke tafi da kai a yau?
A yau abin da yake tafi da ni ina so da in ƙara ba wa mai girma shugaban ƙasa shawari ne dangane da irin abubuwan da yake barin alkhairi
ubangiji Allah. To ai musamman muna magana ne akan matakan da kake gani ya kamata a dauka na shawo kan matsalar ma'aikatan boge da ake da su a kowanne matakin gwamnati musamman shine muke so mu ji tsokaci akai.
Wannan magana ta sai dai a cigaba da bincike akan irin abubuwan da ake yi ubangiji Allah ƙara tona musu asiri akan irin masu aikata wannan abun. Ya kamata a ce in ma da akwai su raba ma ƴan uwansu ko su ba ma waɗansu ya kamata a yi ƙara bincike akan wannan abun domin kowa ya samu.
To Malam Haruna mun gode. To bari mu tafi Katsina. Wake bisa layi a jihar Katsina?
Ina magana da Iliyarasha a ƙaramar hukumar Zango.
Yawa to babana barka da warhaka.
Barka da dai rogo wa.
To ina gudunmuwarka ga shirin yau, kai wanne mataki kake gani ya kamata a dauka?
Binciken nan ya yi daidai domin a bato in wannan mutanen da suke cewa suna daukar kudade suna almundahana da bota ta ƙarya a bato ta.
To madalla baba nawa bari mu gurguje bari mu nufi jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wake bisa layi daga jihar Niger?
Kina magana da Muhammad Nabari ke Rijau Niger State.
Yawa to Malam Muhammad barka da yammacin yau.
Yawa barka da.
Kai ko wanne mataki kake gani ya kamata a dauka na shawo kan wato sata da biro a ofisoshin gwamnati kowane mataki da sunan ma'aikatan boge?
To yanzu ai shugaba ya fara dauko mataki wanda yake in Allah ya so za a yi maganin wannan abu domin tunda ya nuna cewar duk wanda ya san wanda yake da wani alaka da irin waɗannan mutanen a kawo report gashi ga wani insani da za a yi mai to wannan yana iya sa in Allah ya
To Malam Muhammad layin ka ya tsinke. To bari mu nufi kebi abin lura shine ba wannan gwamnatin ba kusan sai ka ce kowace gwamnati a kowane mataki ta kama mulki ta kan yi kuka da batun waɗannan ma'aikatan boge. Wannan mataki ne kuke gani ya kamata a ɗauka na ba sani ba sabo da zai kawo ga ƙarshen wannan matsala da ake fama da ita? Kebi wake bisa layi.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Malama Giris kina tare da dan Asabe mai fata daga nan Yauri Kebbi State.
Wato malam dan Asabe, kai ko ya kake gani za a shawo kan wannan matsala?
To gaskiya matsala ga ta gagari kundida za ni ce, saboda gaskiya fi sabilillahi mutanen da ake kamawa da wanga laifi sun fi ƙarfi a hukunta su, shine yasa wanga abu ya kici ya kicin yewa. Akwai mutum guda wanda ke an san albashin sama ga mutum 50-30, kuma da zarar an ce za a kama su zai su yi amfani da kuɗin da suka wawura su je su kashe magana ko a wurin jami'an tsaro ko kuma a kotu. Idan ana so a kawo ƙarshen wanga matsala, wallahi sai an kama mutum an daure shi shekara 10 ko 15 ko 20, to za a kawo ƙarshen. Amma muddin ma haka aka yi ba za a kawo ƙarshen wannan ta asaba gaskiya fi sabilillahi.
To malam dan Asabe, mun gode da wannan gudunmuwa. Har yanzu muna jihar Kebbi.
Hello.
Wane ne bisa layi?
Abdullahi Muhammad Tunga daga Madalofin Jamus.
Wato malam Abdullahi, kai ko ina taka gudunmuwar?
Abinda ra'ayina, ayi amfani da DBN number wannan da aka bullo da shi tsarin bankuna. A wannan al'amari insha Allah in an kai wannan za a kai ƙarshe wato banayin mayakan boji.
Wato to madalla, to daga Kebbi kuma bari mu nufi jihar Bauchi. Wake bisa layi a jihar Bauchi?
Awa BM Shehu ne.
Wake bisa layi?
BM Shehu, Baba Muhammad Shehu.
Aha, to Baba Muhammad barka da warhaka.
Yawa, barka da yamma.
Yawa, to ina taka gudunmuwar?
To ni dai inda shawarar tawa inda za a bi.
Eh.
Za a bincika a ga laifin ya tabbata laifi. Idan an yanka samu laifin, sai a duba a meye addinin su yake. Idan Kirista ne, sai a duba meye Kiristanci yake. Idan kuma Musulmi ne, sai a duba meye kiran Musulmi take, sai a masa hukunci.
To madalla, da wannan ra'ayi na BM Shehu muka kawo ƙarshen wannan jiƙon na ra'ayoyinku. Sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana, za mu ba ku dama domin bayyana ra'ayoyinku kan wani batu da za mu gabatar.
To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kogin Rossi wani katafarin yankin ruwa da kankara ne da ke Southern Ocean, daura da gabar tekun Antarctica mai matukar sanyi. Wurin ya zama matattaran halittu daban-daban, kuma yana da yanayi na musamman. Kazalika ya kasance ɗaya daga cikin koguna da suka rage a duniya da harkokin bil'adama ba su lalata su ba. Wannan ruwa ya kasance gida ga halittun ƙarƙashin ruwa, wanda ba kasafai ake samun su a wasu ruwayen duniya ba, kamar giwar ruwa da ayu da zabuwar ruwa da sauran tsuntsaye ruwa, kuma suna da yawa a wurin. Ko shakka babu haka yake, akwai halittu da ke rayuwa masu yawa a wurin, kuma yana da hadari ga bukatar bil'adama, musamman ga masu harkan kasuwanci, kuma yana da hadari dangane da canjin yanayin wurin. Wannan shine dalilin da yasa kasashe 24 ciki har da Amurka da China da Russia da kuma kungiyar tarayyan Turai suka kulla yarjejeniyar kare wannan yankin ruwa, wato zirga-zirgar tekun Ross Sea ko kuma MPA a takaice, don kare wannan teku mafi yawan halittu a duniya. An tsara yarjejeniyar MPA da zimmar zama tamkar wani mahallin gwaje-gwajen halitta don nazarin kimiyya da ƙara fahimtar tsarin canjin yanayi da su akan teku da albarkatunsa, a cewar wata sanarwar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya fitar da ita. Wannan na nufi zuwa Disamban shekarar 2017, lokacin da wannan yarjejeniyar za ta fara aiki. Za a kare tekun Ross Sea daga duk harkokin mutane, za a kiyaye kashi 72 na ruwan tekun daga harkokin masunta, a yayin da za a yi amfani da wani ƙaramin yanki na ruwan don nazarin kifi da jatalande ko kuma jatalalle. Sa'annan kuma za a hana sauran harkokin mutane a wurin. Wannan yarjejeniyar kare kogin Ross Sea da aka yi wani mataki ne na musamman na kare ruwaye, inji sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, kuma abu ne da aka yi shi bisa shiri. Ya ce ƙirƙirar wannan yarjejeniya ta MPA ta samo asali ne daga dukufa da aka yi shekara da shekaru akan nazarin kimiyya da sake duban shiri da tattaunawa mai yawa da kuma tabbatar da aƙidan diplomasiyya. yace hakan ya faru ne saboda fahimtar kasashenmu akan alhaki da ya rataya a wuyanmu na kare wannan wuri na musamman don al'ummar nan gaba.
To madalla mun cinye lokacin baki daya a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.